بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زمن منيو za mu gabatar da nasiha da kuma jan hankali game da abin da ya shafi ikhlas, al-ikhlas, tsantsanta addini don Allah, nufan Allah da kowane aiki da bawa zai. Dukkan ibadodinka, addininka, ka keɓanci Allah da shi. Karkatar da dukkan nau'in bauta zuwa ga Allah shi kaɗansa, sannan ka tsantsanta wannan bautan ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlasi kamar rai ne na kowace ibada. Ikhlasi shi ne ruhi na kowane aiki da bawa zai yi domin samun yardan Allah. Idan aka rasa ikhlasi, aka rasa kyakkyawan niyya wajen gabatar da ayyuka na ibada, wajen gabatar da ayyukan alkhairi, to kamar an yi asaran waɗannan ayyukan. Bawa ba zai amfane su ba duniyarsa da lahirarsa. Yana daga cikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da shi yayin kowace bauta. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. فادعوا الله مخلصين له الدين
ولو كره الكافرون.
هو الحي لا إله إلا هو
فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين.
دو وتا إبادة دباوزي دو ونعيكي da bawa zai, Allah bai umurce shi da ya fara wannan aikin ba sai sharadi idan zai yi aikin nan don Allah. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله يتي با أمرتي باي da su bauta ma Allah ba, ba a ce ka tashi ka yi ibada ba, ba a ce ka tashi ka yi tsayuwa a kan sha'anin addini ba, illa li ya'budullaha mukhlisina lahuddin, sai don bayi su bauta ma Allah, suna masu keɓantan addininsu ga Allah, suna masu yi don Allah, suna masu yi don neman yardan Allah, suna masu yi don neman fiskar Allah. Ba a ce ka motsa komai ba da sunan addini har sai in za ka yi abun don Allah. Idan mutum ya rasa ikhlasi a cikin ayyukansa, ya rasa tsantsanta bautarsa ga Allah shi kaɗai, ya gagara tsame waɗansu daga cikin bautarsa, ya gagara karkatar da bautarsa zuwa ga Allah gabarin wani Allah, to yayi asaran addini a duniya, yayi asaran addini a lahira. Abu ne da kowane bawa, kowane musulmi ya kamata ya dinga bincikan kansa yayin kowane aikinsa, domin akwai ayyuka da bayi suke aikatawa, bayan sun aikata suna tsammanin za su amfani ayyukan a ranar alkiyama, sai an je gaban Allah su nemi ayyukan su rasa, wani aikin a sheke shi saboda an rasa ikhlasi a cikinsa. Wani malami yake cewa ku daure, ku jure, ku yi tsayuwan daka wajen neman ilimin addini, domin yana da wahala. Ya ce amma duk wahalar da neman ilimi yake da shi bai kai wahalar aiki da shi ba. Ya ce kuma duk wahalar aiki da ilimi bai kai yin aikin don Allah ba. Kai musulmi ne, kai imani da Allah, kai imani da ranar ƙarshe, ka yarda ka gaskata dukkan rukunnan imani, ka yarda ka gaskata dukkan rukunnan musulunci, waɗansu ayyukan addini duka da kai ake yin su, to amma ka sani dukkan wannan ababa da kake aikatawa, dukkan yadda kaga ka tsayu akan turba ta addini, wannan tafiyan fa ba za ka amfane ta ba idan ba fiskar Allah kake nema da wannan aikin. Lokacin da za ka yi furuci, lokacin da za ka yi aiki, lokacin da ka ɗauki wayarka za ka yi posting, wata nasiha za ka yi, wani hadisi za ka rubuta, wata aya za ka rubuta, wani jan hankali za ka yi, ka tabbatar ba habaici za ka yi, za ka isar da saƙo ne don Allah, domin musulmai su amfani, ba za ka yi gugan zana ba ne. Ka dinga kiyaye wannan. Mafi tsadar abinda za ka amfana a rayuwarka shi ne addini. Mafi alkhairin abinda za ka amfana a rayuwarka shi ne addini, shi ne abinda ka tsayu da shi na al'amarin addini, shi ne yake zama sababi da Allah zai baka aljanna, shi ne yake zama sababi Allah ya ba gafaran zunubanka, shi ne yake zama sababi Allah ya ninka maka kyawawan ayyukanka, ninkin ba ninki, amma duk aikin da kai ko da aikin Allah ne, ko Allah ne yace ayi aikin, ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne yace ayi aikin, amma in ba don Allah kai ba, Allah ba zai biya aikin ba, Allah ba zai baka lada akan aikin ba, Allah ba zai karbi aikin ba, Allah ba zai baka aljanna akan aikin ba. Dole wannan aiki har sai ka yi shi don Allah, don neman yardan Allah, kuma ya zama Allahn shi kadai ka nufata da aiki duk abinda ka surka a cikin aikin duk abinda ka saka a cikin aikin koma bayan Allah Allah zai tura wannan aikin ba zai zama karbebbe bane a wajen Allah فادعوا الله مخلصين له الدين الله yace ku bauta ma Allah kuna masu ke bantar Allah da addinin ku huwa al hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ad-din ku roke shi ku bauta mishi kuna masu tsantsanta addu'ar ku da bautar ku zuwa gare shi shi kadai in uwana masu albarka duk abinda ka san kai shi da sunan addini wannan abun in ba don Allah tsantsa kai shi ba to kai ma ka cire shi daga cikin abinda zaka samu sakamako akan saranan alkiyama duk abinda ka san ka aikata da sunan addini kuma wannan abin ba don Allah ba don neman yardan Allah ka aikata wannan aikin ba to kai ma ka fidda shi a cikin ayyukan da kake tsammanin zaka samu sakamako akan su a ranar alkiyama mafi alkhairin abinda bawa zai yi shine ya tsayu da bauta ma Allah ya tsayu da sauke hakkokin Allah ya kadaita Allah da bautarsa yayi wannan bauta kuma don Allah domin shine rufin asirinsa a duniya da lahira idan aka samu karkata ko baudewa na niyyarka a lokacin aikinka to ka tabar da kanka lokacin da aka yi hijira daga Makka zuwa Madina sai waɗansu suka yi zargin akwai waɗanda suka yi hijira ba don Allah ba waɗansu ana ganin wata yabi tunda wata ilbazawarsa ko budurwarsa ta yi hijira sai ya bita amma ba manufarsa wai ya je ya yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani ana ganin kaza ne wani ana ganin kaza ne da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ji duk fadafadan da ake yi annabi sai ya ce ku kwantar da hankalinku innamal a'malu binniyat annabi ya ce ai ayyuka da ake yin su a musulunci ayyukan da ake yin su da sunan addini Allah na karban su ne ana gina su ne bisa niyoyin waɗanda suka yi aiki zaka ga masallaci a cike wani yazo jin karatu ne wani kuma neman wani yazo yazo neman shi an ce mishi yana masallaci ba karatu ya kawo shi ba yazo ya duba shi ne wani kuma yayi aiki ne ma wani yazo karban kudin sa wani kuma satan takalmi yazo wani kuma satan machine yazo haka ne ko ba haka ba annabi yace innamal a'malu binniyat a wata riwaya innamal a'malu binniya ayyuka ana karban su ne ko ana maida su ne gurgudun niyya na wanda ya aikata niyya wanda ya aikata aiki annabi sai yace faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wanda hijirarsa yayi ta ne don Allah da manzonsa to sakamakon aikin aikin karbebbe ne a gun Allah da manzonsa amma tafiya daya ce hanya daya ce wanda yayi hijirarsa don Allah don neman yardan Allah saboda umurnin Allah saboda umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa hijratuhu ila Allah wa rasuli hijratsa na ga Allah da manzonsa ya dace ya rabauta wa man kanat hijratuhu lidunya amma wanda ya hijratsa don duniya shi ba ya tafi bane saboda biyayya wa Allah biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba yayi hijira bane saboda manufar da ake so ayi hijira don ita amma shi yayi hijira ne saboda wata maslahatsa ta rayuwar duniya. Yusibuha, annabi ya ce zai samu abinda ya tafi don shi, zai je ya gamu da abinda ya tafi don shi. Idan ya je don wata bukatarsa ce ta rayuwar duniya, ta yiwu ya samu bukatar. In Allah ya ga dama kuma ya hana shi bukatar, kuma ya yi tafiyar da ba lada a cikinta. Aw imra'atin ya tazawwajuha, ko kuma ya yi ne don wata mata da zai aura. Annabi ya ce fa hijratuhu ila man hajara ilayhi, shi ma sakamakon hijiran na ga abinda ya yi hijira gare shi. Kaga kenan ana kallon don me kai, kuma ta wace fuska kai. Ikhlasi, tsantsanta bautarka addininka ga Allah shi ne rabautarka a duniya da lahira. Wannan ibada da zaka aikata, abunda Allah ke fara dubawa zuciyarka. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum, haka ne, la yanzuru ila ajsadikum ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. La yanzuru ila suwarikum, Allah bai duba surorinku, wannan dogo ne, wannan gajere ne, wannan baki ne, wannan fari ne, wannan mai kiba ne, wannan ramemme ne. Annabi ya ce inna Allah la yanzuru ila suwarikum, surorinku Allah bai dubawa, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, sai dai Allah yana duba zukatanku da ayyukanku. Idan ka zo zaka yi aiki, sai a kalli aikin da zaka yi, Allah sai ya duba zuciyarka ya ga don me da kai, tukunna kuma sai a kalli aikin ya dace da abin da aka ce ayi. Ma'anar Allah na duba zuciyar bayi, ma'ana niyoyin da suke dauke da shi wajen aikata waɗannan ayyukan shine Ubangiji yake dubawa. Shi yasa babu wanda yayi asara a harkar addini kamar wanda yake yin abu don mutane, yayi don ya burge, ko yayi don ya bada haushi, ko yayi don wata bukatarsa ta rayuwar duniya. Duk abin da ya shiga daga cikin waɗannan yana rusa ikhlasi. Lalacewan ikhlasi shine lalacewan addininka, yin abu ba don Allah ba. Dukkan waɗannan salloli da kake yi, dukkan waɗannan azumummuka da kake yi, sadakoki da kake yi, karatun Alkur'ani da kake yi, tsayuwa da kai akan tafarki na sunna, dukkan abun da kake yi da sunan addini, wannan abun ba za ka amfane shi ba ranar alkiyama har sai in don Allah ka yi shi. Har sai in don Allah ka yi shi. Wannan shi ne zai zama karɓaɓɓe a wajen Allah. Qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan. Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka gaya wa al'ummarka, ni fa an umurce ni ne addinin nan in kadaita Allah da shi, in keɓanci Allah da addinina. In zan yi addini, na yi addinin don Allah, kuma na kadaita Allah da addini. Qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din, an umurce ni in bauta Allah, ina me keɓantansa shi kadai da addinina. Wannan shi ne aka umurce shi, shi ne aka umurce ni, shi ne aka umurce ka. Mu yi addini yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu, mu yi shi kuma don Allah, mu yi shi kuma don Allah. Wanda ya tsayu zai yi addini don Allah, ya huta, ya huta. Idan zaka yi addini don ka burge wani,
ko ka samu yabawar wani to ba za ka tashi da aiki mai kyau ba ranar alkiyama. Abu na biyu kuma wannan yabo ko burgewa da kake nema kuma ba zai zama abunda zai gadu zuwa gare ka ba, ma'ana domin shi mutum ba za ka iya mishi yau ka mishi gobe ba, masha Allah ba za ka iya mishi yau ka mishi gobe ba, duk wanda kaga wai kana so ka burge shi ba ta lokacin ka ne. Duk wanda kace kuma za ka yi don ka bashi haushi ba za ka huta ba, domin babu ran da za ka daina ganin wanda suke baka haushi. Kaga kenan rayuwarka za ta kare a aikin banza. To amma lokacin da kace za ka yi abu don Allah to sai ya zam baka tsoron zargin mai zargi a sha'anin Allah, baka tsoron zargin mai zargi a sha'anin bin Allah ko addinin Allah, sannan baka bukatar yabon mai yabo don ya yabe ka, saboda wanda ya fi shi ya yaba shi ne Allahnka. Allah baya kallon gangan jikin mutane, saboda haka wane ya zo ga irin sifar da ya zo da shi, wane ya zo ga irin sifar da ya zo da shi, matukar za a yi aiki abinda Allah ke fara kallo shine zuciyar bawa Allah yake dubawa, sai kuma ya dubi aikin da bawa ya aikata. Shi yasa suka ce waɗannan gabobi guda biyu babu yadda za a yi wani bawa ya rabauta har sai ya kiyaye. Abu na farko shine yin abun don Allah, abu na biyu yin abun yadda Allah ya yi umarni a yi shi. Idan aka ce ka yi gudu, in ka yi tafiya ka ɓata aikinka, idan aka ce ka yi tafiya ka yi gudu ka ɓata aikinka, idan aka ce ka zauna sai ka tsuguna ka ɓata aikinka, idan aka ce ka tsuguna sai ka zauna ka ɓata aikinka, to idan ka yi abun da kuma aka ce yadda ka ce to nan kuma don Allah ka yi, to aiki ya samu abin da ake bukata. Abu na farko a yi shi don Allah, abu na biyu ya zama an ɗauko simfurin wannan aikin daga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da yawa sun tafka asara wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi ta bada labarbaru irin waɗannan game da wadda suka gagara tsantsanta addininsu don Allah. Annabi ya bada labarin irin halin da suka samu kansu a ciki a filin alkiyama. Babu mafi munin asara da bawa zai tsinci kansa a cikin ranar alkiyama kamar ko sallar nafila yayi ya je ya same ta ɓaciciya ce a ranar alkiyama, domin a ranar yana da tsananin bukatar ta, bukata mafi tsanani. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace akwai waɗansu mutane guda uku wadda da su Allah zai yi launcin jahannama ranar alkiyama. Mutum na farko yaƙi ya tafi ya je ya mutu a gun yaƙi, mutuwar da ake ganin mutuwa ce ta shahada, ashe ba don Allah ya fita ba. Da wanda ya yi karatun addini ya fahimci karatun ya karantas, amma ba don Allah ya yi ba. Da wanda ya cire dukiyarsa ya yi ayyukan alkhairi, ashe dukkan waɗannan ayyukan alkhairi ba don Allah ya yi ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mutane uku da za a fara zartas da hukuncin wuta a kansu ranar alkiyama, na farko shine mutumin da ya shahada a gun yaki a wajen ya mutu, ita ce mutuwa mafi tsada za a fito da shi a tsayi da shi a gaba ga Allah. Allah zai tunasar da shi irin ni'imomin da ya mishi a rayuwa, ya tuna duk abin da aka ambata mishi, zai tabbatar a gaban Allah cewa an mishi wannan ni'imar. Allah sai ce mishi, to me kai da wannan ni'imar? Sai ce, ya Allah, wannan lafiya da kaban, ƙarfi da kaban, jarumta da galaba da kaban, Allah, abinda naga ya dace shine in je in yi yaƙi don ɗaga kalmarka. Yace kuma abinda naje nayi kenan har na samu shahada abun. Kala kazabt, Allah sai ce ƙarya. Walakinnaka qatalta liyuqal jari, Allah zai ce mishi, kaje kai yaƙi ne, ka shiga furmutsi ne, an buga da kai ne domin a ce kai jarumi ne. Ku ne masu shiga ta inda ba a shiga, masu kutsawa, ku ne kuke iya danna abokan gaba. Faqad qil, Allah zai ce a duniya kuma an faɗa sunanka kenan, an maka laƙabi da jarumtanka. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar, Allah sai yayi umurni a jashi rubda ciki akan fiskarsa har a je a jefa shi a wuta. ورجل تعلم العلم ده متمن ده ينمي علمي يسامي علمي وقرا القران يقرأ القران يئي القران شي ما ذا افيتو ده شي غبا الله الله زي تناصر ده شي نيمومين ده يمشي بيوا ده يمشي بصيره ده يمشي داما ده يباشي تسكنچه يمشي علمي ده يئي اكرجنسا. Allah sai ce mishi, to me kai da wannan ni'ima da na maka? Kala zai ce ma Allah, ta'allamtul ilm wa 'allamtuhu, Allah na tashi yadda kai umurni a tashi a nemi ilimi, na tashi na nemi ilimi, wa 'allamtuhu kuma na zauna na koyar da ilimi, wa qara'tu fika alquran na koyar na karanta alqurani, wa qara'tu fika alquran na karanta alqurani duka saboda kai Allah, na tashi na nemi ilimi na addini, na samu ilimi na addini, na koyar da ilimin addini, na iya alqurani, na koyar da alqurani duka don kai ya Allah. Kala kazabt, Allah sai ce ƙarya kake. Walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqal alim, ka tashi ka nemi ilimin addini ne saboda a dinga ce maka malam, sheikh. Faqad qil, kuma an riga an gaya maka sunanka kenan a rayuwa. Wa qara'ta alqur'ana, kuma ka karanta alqur'ani ne liyuqal qari, don a dinga ce maka makaranci, a dinga ce maka alaran magangara. Faqad qil, Allah zai ce kuma sunanka kenan an gaya maka. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar, shima Allah sai yayi umurni yace a jashi rubda ciki akan idansa akan fiskarsa har aje a jefa shi a cikin wuta. Na uku, annabi yace da mutumin da Allah ya bashi tarin dukiya, dukkan nau'i na dukiya Allah ya bashi, shi ma za a fito da shi gaba ga Allah. Allah ya tunasar da shi ni'imomin da ya mishi, na baka kaza, na baka kaza, na mallaka ma kaza, duka ni'imomin da Allah ya ambata mishi, ya tabbatar a gaba ga Allah cewa eh, Allah ya mishi wannan ni'imar. Kala sai ce mishi, fa ma amilta fiha, to nan dukiyar da na baka me kai da ita? Kala sai ce ma Allah, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak, Allah ba wata kofa duk kashinta da kake so a saka dukiya a gun don ayi aikin alkhairi face sai da na saka kuma don kai nayi haka. Allah, kala sai ce kazabt, Allah zai ce ƙarya ne. Walakinnaka fa'alt liyuqal huwa jawat, Allah zai ce kai ne don a ce ku ne masu kyauta masu taimakon addini, ku ne masu taimakon bayin Allah. Yace iya wannan abun ya sa kai, to in da ka boye ma wani, insha Allah ma da ka boye mishi ne. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Shi ma Allah sai yayi umurni da shi, ma'ana yayi umurni a kama shi, a ja shi akan fiskarsa, aje aje fashi a cikin wuta. Kaga dukkan waɗannan ayyuka da suka aikata ai ayyukan alkhairi ne, wanda ya bada kansa a wajen yaƙi ai ya gama sadaukarwa, iyakan sadaukarwa, amma ba don Allah yaji. Wanda ya tashi ya nemi ilimi kuma ya zauna ya karantas, ya karanci alqur'ani ya iya kuma ya karantas, ai ya bada lokaci, amma kaga ba don Allah yayi ba. Wanda ya iya daukan dukiyarsa ya bada ita a hanyoyin da ake ganin hanyoyin alkhairi ne, kaga ai ya sadaukar iyakan sadaukarwa, amma matsalar ashe ba don Allah yayi ba. Idan da akwai wanda zai yi aiki man sabiu kuma a mishi alfarma, in ba ma don Allah yayi ba, a mishi rangwame ya wuce, to da mutanen nan uku ne. Domin shi wannan da ya mutu a gun yaki ko ba don Allah yayi ba, ai ya matsa da musulunci gaba. Wannan da ya karantas, ya karanci ilimin addini, ya koyar, ya karanci alqur'ani, ya koyar, ai ko ba don Allah yayi ba dai an amfana. Wanda ya dauki dukiyarsa ya gina masallatai, ya gina makarantu, ya taimaki bayin Allah, kaga ko ba don Allah yayi ba dukiyar da ai ta amfani jama'a, to amma Allah ya ce bai so, to ina wanda sallah ce yayi ta ba don Allah ba, wanda dama can bai amfani kowa ba. Kun gane magana? In har akwai wanda za a rangwantawa, to waɗannan guda ukun za a rangwanta musu, domin su aikin da suka yi na riyan ya amfanar da al'umma da addini, amma ba a karɓa ba. To saboda a nuna maka wadda ma yayi aka amfana, ba za a saurara mishi ba, balle wadda yayi daga shi sai kansa. In kai azumi kan ai daga kai sai kanka ne. Duk wanda zai yi wani abu ba don Allah ba yayi asara, ya bata lokacinsa. In dukiya ne, ya bata dukiyarsa. Idan tunani ne, ya bata tunaninsa. Sannan kuma akwai ukuba bayan bai samu sakamako akan aikin ba ranar alkiyama. Yana daga cikin riba na sanya ikhlasi a cikin aiki, yana daga cikin riba na sanya ikhlasi a cikin aiki shine samun yardan Allah. Duk ayyukan da muke yi, ai fatar mu ya zama karɓaɓɓe ne a wajen Allah. To fa sharadi tukunna, kafin a je ma za a karɓa ko ba da a karɓa ba, sai in don Allah kai. In ba don Allah kai ba, dama babu ma labarin maganan karɓa. Akwai waɗansu mutane uku da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labarinsu, waɗanda suka yi wani tafiya, abokan juna ne. A tafiyarsu sai dare ya cin musu a jeji, sai suka ga wani kogo a cikin dutse, sai suka yi shawaran su shiga wannan kogon su kwana a cikinsa, idan gari ya waye su fita su ci gaba da tafiya. Suna shiga cikin kogon, sai wani katon dutse ya balle daga saman dutse. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce dutsen sai ya zo ya toshe kofar kogon da suke ciki. Suka yi juyin duniyan nan yadda za su tura dutsen nan su fita, suka gagara, suka tabbatar ba su da wata mafita sai dai su koma wajen Allah. To sai suka yi shawara a tsakaninsu cewa kowane ɗayansu ya dubi wani aiki da ya yi a baya wadda ya san aikin nan ya yi shi ne don Allah, don neman yardan Allah, ya roƙi Allah da wannan aiki, ya yi tawassuli da wannan aiki, ya roƙi Allah, Allah ya ba su mafita. Sai suka tsaye da wannan shawara. Kaga irin wannan matsalar, kai ma akwai lokacin da za ta taso maka. Ranan aikin alkhairi kenan. Ranan aikin aiki, ranan yin aikin alkhairi kuma don Allah ke. Suna cikin kogon. Na farkon sai ya daga hannu ya ce, ya Allah, na kasance mutum mai tsananin biyayya wa mahaifa. Ba na so na ga abin da zai musguna wa iyaye. Bana kaza na cutar da su. Yayi dukkan bayanan da ya ambata game da kula da iyayensa. Daga ƙarshe sai ya ce, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtiga'a wajhika fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra. Yace Allah, wannan kula da iyaye da nayi, Allah, in nayi wannan kulan ne da su don kai kace a kula da iyaye, nayi ne kuma don nemar fiskar ka Allah, nayi aikin nan ne tsakani na da kai Allah. Yace Allah, ka bude mana kofa mu fita. Allah, ka bude mana dutsen nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, sai suka ga dutse ya dan matsa, sun fara hangen haske, amma dai ba zai yi kuma a fita ba. Nabiyun sai ya ce, ya Allah, akwai wata yar baffana wadda na jarabtu da ita tsawon shekaru, duk hanyar da zan bi na neme ta da zina nayi bata amince. Wata rana sai ta fada matsala na kuɗi, sai ta nemi kuɗi a gona. Yace sai na gindaya mata sharaɗi, zan ba ta kuɗin in ta yarda da zina. Yace ta amince, ta yarda. Na ɗauki kuɗin na ba ta. Yace ta bani kanta duk damar da ake samu na yin zina. Yace na samu. Yace sai ta dube ni ta ce min, in ji tsoron Allah. Da ta ce mishi ya ji tsoron Allah, kalmar nan sai ta fada zuciyarsa. Yace sai ya tashi. Yace ya fasa kuɗin da ya batan, yace ta tafi da shi, ya bata su a matsayin kyauta. Yace Allah, wannan zina da na fasa, Allah, in don kai na fasa. Da ta ce in ji tsoron Allah, Allah, in tsoronka ne yasa na fasa, Allah, ka buɗe mana ƙofa. Annabi yace sai suka ga dutse ya sake matsawa, amma dai ba da a kurɗa a fita ba. Kaga ranan tafiya da mutanen kirki, yanzu na uku inda dan iska ne, da shikenan. Haka ne kar ka yadda ka dinga zama da mutanen banza. Yanzu inda ɗaya ne na kirkin, sauran biyun ba na kirki bane, ina shikenan, an jabe abun. Haka ne, kar ka yadda ko wajen zama ne ko gun hira ne, kar ka dinga zama a cikin ƴan iska. Duk wanda haka kawai ana zaune zai saki ashar, kar ka dinga zama da su. Ka dinga zama da mutanen kirki. Annabi ya ce, duk wanda zai dinga zama da mutanen banza, duk kashin lalacewarsu sai sun yi tasiri a kansa. Ya buga misali da wanda ke zama da mai zuga zuki. Ya ce, ko dai in kana zaune da shi, tartsatsin wuta ya tashi ya huda maka riga, kai in ma ka tashi ba wani abu annabi yace zaka tashi da abun kana warin hayaki ka dodano ko baka dodano ba ka dodano annabi yace misalin mai zama da mutanen kirki kamar mai zama da mai sayar da turare ne yace inda kudin ka ka bashi ya zuba ma ka shafa shi kanshi kai kanshi in baka da kudi annabi yace zai dan dodana maka in babu annabi yace in ma kana zaune da shi zaka sha kanshi to haka zama da mutanen kirki yake naukun sai yace ya Allah akwai wani bawan Allah da na taba daukan sa a matsayin labor ya mun kwadago bayan yayi kwadagon nan bai karbi hakkin sa ba sai wata larura ta taso sai ya tafi ya bar kudin sa yace na dauki wannan kudin nayi ta juya mishi nayi ta juya mishi har sai da ta dawo dukiya babba raquma ne awaki ne shanu ne wata rana kwatsam sai ga wannan leburan ya dawo yace mishi mallan ka tuna ne yace ina tuna ka na maka aiki ban karbi kudi na ba gashi yace yace to nazo karbin kudi na yace duk shanu da raquman nan daga gani na kai yace ani ba wasa nazo ba kudi na na leburanci na nace ka bani yace mishi wallahi na kai dai gama bayani yace ya Allah idan amanar da na rike nan Allah don kai na rike ta idan wannan aiki da nayi ne don neman fiskar ka Allah yace Allah ka bude mana kofa mu fice dutsen sai ya gangara ya fadi a gefe suka wuce suka tafi abunsu me ya fitar da su ikhlasinsu yin abubuwa don Allah shedan ne yake kayatar wa bawa yin abu ba don Allah ba amma yin abu ba don Allah ba wahalar sa ninkin ba ninki ninkin ba ninki wahalar yin abu ba don Allah ba ninkin ba ninki shi yasa inda za a ce komai ma a koma yin sa don Allah da an fi riba yanzu ai muna magana akan addini ne ko abin da yake ibada shi zaka yi shi don Allah amma akwai wanda zai ce maka je ka sayi doya a kasuwa don Allah ya maka ko bai maka ba kaga na ai sai kaga wanda ya maka to inda za a ce komai ma a koma yi don Allah wallahi da bayi sun fi riba jama'a mun fahimta domin duk abin da zaka yi in Allah ya shigo ciki wallahi abin sai yayi albarka in Allah ya shiga cikin al'amarin to abun sa yayi albarka to bayin Allah mu sani cewa Allah ya shar'anta mana addini ya dora mana addini ya kuma wajabtar mana da bin shari'a domin mu samu tsira wato kullum idan ka tashi lissafi ka dinga lissafi da dogon zaman da za a yi a lahira ka dinga lissafin dogon zaman da za a yi a kabari wannan kwanciya da kaga ake a kabari wani yanzu ya fi shekara 100 yana kwanci ana nan ana ta jira wannan zaman da za ka yi a kabari abinda zai gyaro maka shi wallahi shi ne addini saboda haka watan ka ɗauki addini wani abu ne da za ka yi shi a duniya ka kuma amfane shi bayan ka mutu ka amfane shi ranar alkiyama ka amfane shi a makomarka wani abu ne da za ka more shi har abada ba abin da ya kai shi amfani ba abin da ya kai shi amfani gaba wani daga cikin magabata da jiki yayi nauyi sai ya fashe da kuka waɗanda suke kusa da shi suka ce to kuma waɗanda kuka kai wannan matsayin kenan yace musu a'a yace musu wallahi ni ba kukan mutuwa nake ba yace wata tafiya ce jikina ya ban yau zan fara ta yace kuma guzurin da yake hannuna dan kadan ne yace musu wannan ba abin kuka bane suka ce abin kuka ne a ranan ya mutu yanzu ya fi shekara 1000 a ƙasa to wannan kwanciyan idan baka shiryo mata ba ai akwai matsala to kuma duk yadda ka nace ka tsaya da sunan kana so kai addini don ka kare kanka daga azabar Allah don ka kare kanka daga azabar kabari don ka kare kanka daga fitinar kabari don ka kare kanka daga fitinar alkiyama don ka kare kanka daga azabar Allah na wuta to fa wannan addini da kake yi kuma sai ya zama don Allah kake sai ya zama don Allah kake shi Allah da ya shar'anta addinin shi kake yi don shi don neman yardarsa amma idan ya zama neman yardan wani kake ko wani abu koma bayan Allah to duk abin da kai ba a ce mishi addini kuma ba a ce zai amfane ka duniya da lahira saboda ka mu sani ikhlasi kamar ruhi ne a cikin ibada yin abu don Allah kamar rai ne a jikin ibada duk lokacin da aka rasa shi to an rasa wannan ibadan ba za ta zama mai amfani ba ga ma'abucinta sannan shi kuma abin da yake bukata shine ta amfane shi kamar yadda waɗancan misalin mutane uku da suka yi duk abin da suka yi amma kuma sun rasa sakamakon waɗannan ayyuka me dalili saboda sun yi ne don neman suna ba don Allah muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan ikhlasi Allah ya karɓa mana ayyukan mu ya gyara mana zukatanmu Allah ya tabbatar da mu akan alkhairan duniya da lahira kuma insha Allah daga nan zuwa sati 4 ko 5 zamu bude masallacin mu sabon masallacin insha Allah muna fata in Allah ya yarda sati daya kafin shiga Ramadan so zamu bude masallacin insha Allah zamu gabatar da darussa a masallacin masu yawa to amma dai wanda shine zamu fara tinkara shine tafsirin azumin watan Ramadan saboda ka bani insha Allah tafsiri biyu zamu yi tafsiri a nan S19 namu sannan kuma zamu yi tafsiri a sabon masallacin mu haka nan kuma tafsirin mata shi ma a can masallacin zamu yi insha Allah akwai ayyukan da yanzu muka taso musu gadan-gadan wanda muke so mu ga mun kammala su kafin shigan wannan lokacin to in dai Allah ya cika mana fatan mu da burin mu aka kammala su so lallai zamu bude kuma mu fara gabatar da ibadodin mu da darussan mu wannan bawan Allah da yayi ruwa ya tsaki wajen aikin masallacin nan ku sa shi cikin addu'o'in ku na alkhairi Allah ya karba Allah ya sanya mishi cikin mizanin ayyukan alkhairansa Allah ya mishi albarka Allah ya mai zuriyarsa albarka Allah ya tabbatar da shi akan alkhairan duniya da lahira harkokin kasuwansa Allah ya sa mishi albarka a ciki Allah ya cika mahaifa Allah ya tabbatar da digadigansa akan alkhairan duniya da lahira mahaifiyarsa Allah ya kara mata lafiya da imani muna roƙon Allah ya sanya mu a cikin bayinsa nagartattu wanda zamu dace da alkhairan duniya da lahira to duka sauran shirye-shirye kuma insha Allah daga baya duk zamu sanar da jama'a in Allah ya yarda Allah ya saka da alkhairi wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk